أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يجب أن نتحدث عن أول ما صلى فيه البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Yau muna 15 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446. Muna masu kaskantar da kai da roƙon Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake koya mana. Muna kasantar da kai da mika kokon bara zuwa gare shi Al-Hayyu Al-Qayyum ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausafawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu a kan imani. Wata Ramadana yau kusan za mu ce 15, ala ayyi halin an raba gida biyu, ko da fa 30 ya cika to an raba gida biyu. Wajibi ne mu riƙa yi wa kanmu hisabi, kamar yadda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya koya mana, yawan yi wa kai hisabi yana da muhimmanci. A wannan wata na Ramadana mu tsaya mu auna daga bannin zuwa Ramadana da yanzu wani ci gaba muka samu a ɓangaren takawa, ɓangaren koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, juriya wajen ibada, wacciyar da dukiya fi sabilillahi, yawan ambaton Allah da bakinmu, yawan karatun Qur'ani, yawan istighfari, zuwa gaida marasa lafiya, ziyarar makabarta, yin sallan gawa, sadar da zumunci, irin waɗannan ayyuka na alkhairi ga baki ɗayansu, sai mu tsaya mu auna yanzu a yadda muke a 15 ga Ramadana ya yi daidai ko bai yi ba. Mu sai mu kalubalanci kanmu mu yi abin da ake cewa self criticism, shi ne kai da kanka ka yi wa kanka hisabi kuma ka zargi kanka. Kamar yadda nake yawan maimaitawa, Ramadana na bana ya zama tabbas mun same ta, mun samu wannan wata mai albarka, amma shekara mai zuwa babu mai tabbas, saboda da yawa sun samu bara amma bana babu su. Sannan wani koda illegal agreement, yarjejeniya wadda bata halatta ba, babu inda aka yi cewa ni da kai za mu ce da Ramadana shekara mai zuwa. Kuma ko abadin yaudara ba a taɓa yaudarar da cewa karka damu lafiya za ka yi Ramadana ba. Kuma ko shaidan bai zuwa gaya maka tabbas lafiya za ka yi Ramadana ba. Wanda yake bayyana mana ita dama aka samu sai a ɗauka ita ce dama ta ƙarshe. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya karɓi ayyukanmu. inda muka kasa a matsayinmu na ɗan adam Allah ta'ala ya gafarta mana ya kai mana. Muna aiki da wannan dama, muna ta'aziyya zuwa ga mutanen garin Alƙaliri a jihar Bauchi da sauran al'umma gaba ɗaya bisa ga rasuwar mai martaba sarkin Alƙaliri. Na samu labarin rasuwarsa kusan yana da shekara da ba zai gaza 100 ba bisa ga wasu alƙalumma. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa, zuwa ga talakawansa, zuwa ga mutanen gari, zuwa ga 'yan uwansa na jini, zuwa ga 'yan fadarsa, 'yan majalisarsa, da dukkan al'umma cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa kan yafi nan. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Fa azama Allahu ajrana wa akhdara azana wa ghafara limayyitina. A 15 ga watan Ramadan, insha Allah, idan akwai tambayoyi masu munasaba injiniya sai a fara da su, ko insha Allah.
Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Da fatan malam yana cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, amin.
In sha Allah lafiya kalau, mun gode Allah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu ssalihat.
Tambaya ta tace, shin malam me ye hukuncin matar da mijinta ya fata tsawon watanni 9 ba labarin ta? Allah ya shiga magabata. Sako daga Saiful Lahi Yahya Rafa Kabin Soni jihar Kaduna.
Amin ya hayyu ya qayyum. Matar da mijinta ya ɓace, ita ake cewa imra'atul mafqud, ko kuma zawjatul mafqud a wurin malaman fiqhu, wato iyali na wanda ya ɓace ba a samu labarinsa ba, daga faqada ne mafqudun ya zama ismul mafqud ne, wato wanda aka rasa shi. Al-mawsu'a al-fiqhiyya na Kuwait, a cikin wannan silsila na fatawoyinsu da na yi magana mai tsawo a kwanakin nan, sai a 45 volumes, a volume na 26 sun yi magana a kan matsalar ɓatan miji ko ɓatan mata, ko kuma mijin da ya tafi ya ƙi dawowa an san inda yake. A volume na 26, kamar daga shafi na 63 zuwa shafi na 65, sun yi magana gamsasshiya a kan imra'atul mafqud, matar wanda ya ɓata ba a samu labarinsa ba, ko kuma an ji ya ƙi dawowa. A magana mafi inganci, hukunci ana sa wasu sharuɗa gare ta, idan haƙurinta ya gajiya sai ta je ta wajen alƙali, sai ba ta takardar shika, alƙali na iya sake ta. Na farko sharadin shi ne ya zama tafiyar da ya daɗe bai dawo ba. A ƙa'idar jiransa, idan ya daɗe bai dawo, malamai sun ƙara wa juna ilimi, kamar fahimtar Hanabila, idan babu uzuri kuma tana da uzuri mai ƙarfi da ba za ta iya jiransa ba, kamar tana da buƙatuwa ga aure, rashin aure zai jefa ta zuwa ga zina, suka ce to za ta jira shi wata 6 ne. Malikiya suka kai har shekara guda. Fahimta irin ta Abdullahi ibn Abbas, gabanin nan Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, suna ga idan za ta iya haƙuri daga shekara ɗaya har shekara 4 tana iya jiransa. Amma sharadi na farko damar shi ne zama ta ba shi lokaci yalwatacce. Sharadi na biyu ya zama tafiyar nan da ya yi ta shiga wani uzuri na jiransa zai cutar da ita, kamar ya zama zai aukar da ita zuwa ga saƙon Allah na mu'amala na aure a wajen aure, ko kuma nauyinta na ci da sha ba za ta iya ɗauka ba, ko ba ne iya ɗaukar nauyinta, tana buƙatar yin wani aure don wani mai gidan ya ɗauki nauyinta. Sannan suka ce na uku kuma ya zama babu labari idan ya yi tafiya, babu cikakken labari ina yake, a wani wuri yake zaune, me yake aikatawa. In akwai labari, matakin yana iya canjawa. So waɗannan su ne matakai da ake ɗauka. Idan mace ta jira aka ba da ɗan announcement, ba a samu labari ya dawo ba, a ka'ida na shari'a sai ka je wajen alƙali, a samu alƙali da ya san shari'a ta addinin Musulunci. Idan aka tashi zai iya taimaka ya ce a ƙara ba da announcement don ya yi clearing down, ko a radio, ko a television, ko a jarida, tun yanzu akwai hanyoyi da yawa, ko a social media za a yi ta watsa hotonsa da Allah, duk wanda ya ga wani ana nemansa. Irin wannan duka ana iya ba da sanarwa don a neme shi. Idan alƙali ya yi wannan ya gaba a same shi ba, to a ƙa'ida sai a kira ta da ita da waliyinta. sai alkali ce to kin gama jira jiran nan kamar da na faɗa yana saba wasu ga wata shida ka ba fahimtar anabila su idan ya tafi matukar an san inda yake to za ta ci gaba da jiran sa ne har sai ya dawo kamar ina yaje kamar yace ya fita daga Najeriya ya tafi Misr karatu a irin zamani da ba irin yanzu da ake da hanyoyin sadarwa ba ko kuma ya tafi aikin haji irin sabi da ake tafiya da kafa saboda kakanninmu da yawa sun tafi aikin haji da kafa mutum zai fita daga Najeriya ya shiga Chad daga nan ya tafi Sudan to suka tafi babu wata hanyar sadarwa to irin wannan hali anabila suka ce za a yi ta jiran su har sai ran da ya dawo ko aka samu tabbacin baya raye amma anan suka ce inda uzuri to su ma ya halatta in tana da uzuri na ba za ta iya kaga kanta ba to ya halatta a bata auren mafhum tayyib haka mudda da ake jira wato period din yana fara mafi kankanta daga wata shida ne har zuwa shekara huɗu amma anan magana mafi ingaci ana ba wa alkali dama ya duba menene maslahar ta da halin da ta samu kanta a ciki shi alkali a cikin wannan wata shida zuwa shekara huɗu duk time da ya ga ya yanke idan ya yi interview da ita ya mata tambayoyi ya fahimci buƙatuwanta da damuwanta da halin da nake ciki to shi zai iya cewa to za ki jira da wata shida wata takwas wata tara wata goma bayan nan alkali sai ya rubuta takarda sai ya sallame ta idan alkali ya sallame ta a lokacin kuma kaddara bayan an sallame ta mijin kuma sai ya dawo tana cikin idda don a magana mafi inganci za ta yi idda sai mijin ya dawo to a nan idan tana da bukatar zama yana da ikon yare da ita musamman idan ya zama kuzurinsa na rashin dawowar karɓaɓɓe ne ba ganganci ya yi ba to kaddara kuma alkali ya sallame ta a watan Ramadana bana ta fara idda sati ɗaya biyu sai kuma aka samu labarin ai ya rasu wata bakwai da ya wuce to a nan matukar ba ta da juna biyu to sai ta bar iddar ta riga ta kammala takaba saboda takaba tana farawa ne daga rasuwar miji din ko kin sani ko baki sani ba automatically kin fara takaba ba sai kin sani ba to a nan shike dan ta kammala takaba mafhum sai to kaddara kuma ta je wajen alkali a take da sai aka ji labarin yana nan lafiyar sa kalau kawai gari ne yayi zafi kuma rashin tsoron Allah ya masa yawa sai ya gudu ya bacci da ita da yara da dabarbarinta sai alkali ya sa ɗan uwansa sa tilas ya dawo alkali ya ce na ba da umarnin ya dawo da alkali ya ba da umarnin ya dawo shi kuma sai ya ki dawowa to a nan kaga kenan ba ta zama imra'atul mafhud ba ya zama matar wanda ya gudu ne to a nan wurin kuma sai a ɗauko hukuncin daga imra'atul mafhud sai a dare ta kan ila'i للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم سكن بقرة آية تدريبون أشهرين لجدة أنا تابر مطين امرأة المفقود تداو مطين ما تر وندك من يرنسوا بذي مؤاملة صوري لإيال الصباح don gudan sai kuma tana da haƙi a kansa to sai a dauki wannan guduwa dan a matsayin kamar rantsuwa yayin nisance ta so anan ta koma babi ne na ila'i so alayyi halin wata tara muna addu'a Allah ya bayyana mai gidanki idan kuma Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa Allah ya gafarta masa sannan abin da yake sauki ke je wajen alkali ki gabatar da uzurinki alkali yana iya baki takardar shika idan alkali a kotun musulunci ba da takardar shika ko mutum din ya dawo wannan shika ya riga ya auku matuƙa an bi dukkan sharuɗa da ake bi a halin da ya shafi na imra'atul mafhud shika ya riga ya auku kasar da babu kotuna na musulunci ana iya zuwa a samu wani masallaci ko Islamic Center da take da rijista da hukuma idan suka bi wannan ka'idodi suka baki shika insha Allah ta'ala shika din ya auku saboda shuwagabanni sukan zama waliyin malla waliyala a ka'ida yana iya faruwa shi yasa Sheikh Khalil yake fara ko cikin muktasar cewa wakilul waliyyi kal waliyyi shi wakilin waliyyi kaman waliyyi yake shi ma kuma wakilul wakili ma kal wakili ne wallahu ta'ala a'lam
السلام عليكم معلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
استهدنا أيها معلم تعالى رحمة فاتحة الحين
نعم
الله يسار وقمع للمياه لا شيء استهدنا والله إنا كون أعمالا سبول الله إنا فاتحة وعد معلم إن أميتي كفنكم وعطا كما
Allah da kake kaunata don shi ina roƙon ya kaunace ka ni ma ina roƙon Allah ta'ala ya mini baiwa daga uwa da kai gabanin na koma ga mahaliccina
yace tambaya ta ita ce malam wai iyaye za su iya shiga wuta saboda zunuban ƴaƴansu
na'am iyaye na iya shiga wuta saboda zunuban ƴaƴansu akwai hadisi na da ya inganta cikin sahihu targhib wa tahqiq sahihu targhib wa tarhib a volume na biyu namba na 299 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cikin hadisi na ibnu umar yake cewa salasatun harrama Allahu alaihimul jannata mutane uku Allah ya haramta musu aljanna na farkonsu shine mutumin da ya zama mayan giya mai tsaba mayan giya wanda in babu ita baya iya rayuwa na biyu al'aq na farko mudmin al-khamr na biyu al'aq manzo Allah ya fassara al'aq da cewa wanda yake tozar da hakkin iyayensa yana walakantar da iyayensa baya kula da su bai kyautata musu kwata kwata yana da hali suna cikin kunci in suka neme shi ba zai zo ba in suka yi magana ya musu bakar magana sai na uku ya ce addayyus a wannan hadisin sai ya ce allazi yuqirru al-khabutha fi ahlihi shine mutumin da ke ganin iyalansa suna sabon Allah amma baya gyarawa kaga hadisin ya ce an haramta masa aljanna dan yana ga iyalansa da laifi ba sa gyarawa akwai karamin littafi mai suna fatawa as-sulafiyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah asali littafi an rubuta shi ne in ya gama darasi kawai ya miƙe sai an fata tambayoyi guda uku kullum uku da ya kammala sai aka yi transcribing su sai aka tara su littafi da ya sai ga littafin da fatawa as-sulafiyya wato fatawa na uku kullum uku haka a wannan littafi da muka duba shafi na 15 yayi magana akan addayyus yace dayyus yana da ma'ana da dama anan da ya ga zama shine wanda yake tabbatar da iyalansa akan sabon Allah baya challenge din su yace kuma iyaye daukan wanda yake ga alamun iyalansa na zina ba zai gyara ba sannan dayyus yana daukan ma'anar mutumin da iyalansa suke burge shi da sabon Allah idan suna sabon Allah ya ga isa ta sa kayan da bai dace ba in ya ganta sai ce oh my daughter Allah wadanna kai lana ji Allah wadanna kai shi yasa boko babu addini bala'i ne boko mutum ya sha boko ta bala'i babu addini boko ta kan zama abun sha'awa ne in an sirka ta da addini amma aka sha boko ta yawa wallahi mutum sai zauna kana ja masa aya kayi ja aya ka ja sai ya kammala sai ce ka gani nan ni fa ban yi karatu ba mana yawon duniya wato duk karfin hujjar aya da hadisi da yawon duniya zai ga maka kana jan aya sai ce maka wani lokaci kaman ilabin yas mun je Paris sai ya gyara zama wai da zuwa Paris ne yanzu zai yi countering aya da hadisi da kaza ai dan aka sha boko babu addini wallahi wani a zuciyarsa ma yana kalubalantar Allah ne yana jin tsoron kada ya faɗa ne dan boko ne zai ce mana wai debate da aka yi tsakanin Allah da mala'iku a wani bangare muke wai debate na bakaran nan wai wannan debate din wai ni yake tambaya wai wani bangare nake ina sai dan Allah ko mala'ikun ci a'udhu billahi mu sai dan Allah muke wai zai amma fa babu tunani ba nace a'udhu billahi ne ba tunani kuma wallahi yana da kokarin sallah akwai amma ba karatu a kuma harkar boko a physics professor amma wai na tambayin ka wai debate din Allah da mala'iku wai kai wani bangare kake haba mana kaman jam'iyyar siyasa har akwai mutumin da wai zai ce wai baya bangaren Allah kuma da karfin jiki yake fada wai zai kawo kissar da turanci ai Allah ya ce musu za sun ce za a zubar da jini Allah ya ce ya san abin da ba sani ba wai ai a daga karshen ai yanzu gashi ana zubar da jinin ai wayo Allah wai ya musu a'udhu billahi a wannan zamanin babu zamanin da ake samun da yiwu irin wannan zamanin namu ka duba sunan da ƴaƴa ke sawa wani da kansa zai dauki ƴaƴansa ya kai su makarantar zamani inda za a lalata tarbiyyarsu saboda za su koyi turanci da mathematics don Allah za a je turanci za a je aljanna da turanci za a je aljanna da masu mata?
Ba zai yiwu ba. Wajibi ne mu kauce wannan, kuma in mun sani ai ga ko aya ya yi alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nasu wal hijara alaiha malaikatu ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna cikin suratul tahrim aya ta 6. Ai wannan ma a fili take. Allah ya ce ku kare iyalanku daga shiga wuta, idan kuma uba yayi dukkan kokarinsa ne ya gyara ƴaƴa, duk abin da ya dace a yayi, amma ƴaƴansa ba su gyara ba har suka kauce suka saba wa Allah suka shiga wuta, a nan wannan ba zai kai shi wuta ba. Saboda annabi ma daga cikin annabawan Allah an samu ɗansa da bai yi imani da Allah ba, ya kira shi ya ce ka zo ka bi ni, ya ce a'a, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghayru salih, cikin suratul hud aya ta nawa 46. Allah ya maka albarka hasane. Aya ta 46, kaga annabi ne na Allah, yace innahu min ahli, yana fada shi wannan dan sa ne, Allah yace bai daga ciki, aka kore. Kaga anan ba za ka zargi annabi ba, wannan ke bayyana shari'a ta Allah ce, amma kokarin sanya dokoki da kula da ƴaƴa kuma wajibi ne akan mu. Yin effort din shine namu, amma sakamakon ba mu da iko sai abinda Allah ta'ala ya so shine zai iya faruwa. Don haka in ba ka so ka shiga wuta ka kula da iyayenka suna sallah ko ba sa yi, kayan da suke sawa a jikinsu ya dace da addini ko bai dace ba, kawayensu da suke tafiya da su sun dace ko ba su dace ba, abokanan sun dace ko ba su dace ba, gashin kansu da suke sawa ya dace da abin da shari'a ta yadda ko bai dace ba, man da suke shafawa wanda shari'a ta yadda shi ne ko ba wanda shari'a ta yadda shi ba, komai a kula. A riƙa kula da wayoyinsu, musamman wannan intanet da muke gani, double edged sword ne, takobi ne mai fuska biyu, ko a yi aikin alheri da shi ko a yi aikin sharri da shi. Unfortunately a society mu an fi gabatar da aikin alheri da shi gaba fiye da yin ayyuka na alheri, an fi damuwa da shi da sharri. So wajibi ne uban da bai so dalilin ƴaƴa ya je wuta sai ya kiyaye irin waɗannan al'amura, ne zai kubutar da kansa daga wuta. Ni da ku Allah ta'ala ya kubutar da mu daga wuta ya sa aljanna ita ce makomar mu. Wallahu a'lam. Adam ma za mu tashi darasi na 15 aya ta nawa, in dai ka gane sai a fara ko. Amin ya kayyum ya kayyum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
من همزه ونفخه ونفثه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
جزاكم الله خيرا. لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يعي الفرما المؤمنين إذ بعث فيهم ألوكة بفكرة شكين رسولا منزو من أنفسهم دقا شكين يتلو عليهم آياته
suna yana karanta musu ayoyin Allah din wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba yana koya musu qur'ani wal hikma da sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin amma tabbas gabanin zuwan wannan manzon suna cikin fata wacce take bayyananniya wannan aya a cikin ta Allah ta'ala ya gaya mana daga cikin abubuwa na alfarma da yayi mana dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalla guda shida a dunkule cewa alfarma aka mana kara aka mana dattaku aka mana da aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko Allah yake mun yi tafsirin rabin aya zamu waiwaya bayan sai mu kammala rabin da ya saura insha Allah na farko Allah yake laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah laqad nan asali wallahi laqad ne akwai ismul jalala da ake kaddarawa ga lamun nan ga kuma qadil ta'kid don haka tawkidar guda uku ne a wurin shine wallahi tabbas babu kokonto Allah yayi alfarma ga mu'minai shine a hankalce manna shine alfarma wannan yake baya mana aiko annabi da Allah yayi alfarma ya mana da aka aiko shi gare mu kuma shine cikamakin annabawa shine imamul mursalina khatamul anbiya wal mursalin duka alfarma aka mana shine shugaban adam gabaɗaya a duniya aka ba mu shi alfarma ne kuma sakonsa ya zama risala ce alamiya wato is a universal message ba wai sako ne na wata kabila ko wani gari ba a'a duk duniya aka aiko shi duka wannan nau'in alfarma ne zuwan da ya karantar da mu ya nusaddar da mu zuwa ga hanyar gaskiya darasi na farko da muke koya a nan wanda ya dace mu gyara mu'amala shine dukkan waɗanda suke koya mana addini alfarma suka mana a yau ina akaito ido na ran da aka fara kai ni makaranta na koyi a lu'an baki wa wuzan ba a lu baki lallan kakuri a 1970 wallahi ina ganin lokacin da aka yi ni makaranta ina tuna malamin da ya fara koya mini Allah ya ji kansa malaki sai haka ina da yaqinin alfarma aka mun kuma alfarma ya mun ya koya mini iyayenmu da suka fara koya mana kul huwa falaki na fatiha a bakin su muka koya har ga Allah alfarma suka mana na bar makarantar sa da inda na koya makaranta ta biyu makaranta ta uku makaranta ta hudu duk yawon da muka yi na fangaya ina tuna inda na je duk waɗancan malaman har a yau ina musu addu'a Allah ya ji kansu don alfarma suka mini inda ba su ɗora min ɗan ba ba da yanzu ba na gaban ku ina karantarwa maybe da da karatu na computer science zai mana zama wani da zama wani mayin ɗan boko da za mu zauna muna muku kwatin Paris da Los Angeles da San Francisco muna da gaɗa ko ba haka zai ba amma me bambance mu da boko babu addini shine iyayenmu sun mana gata sun kai mu sun mana alfarma waɗancan malaman sun koya mana dukkan alfarma suka mana masu karantar da mu addini yau ko a islamiyya ne muna biya wa ƴaƴanmu suna koya musu hadda qur'ani alfarma suke mana kuma alfarma suke wa ƴaƴanmu limaman da ke mana sallah alfarma suke mana ko sallan farilla ko nafila ko sallan gawa alfarma ne duk wanda ke taimaka maka wajen alaka da Allah alfarma ya maka yau rashin tarbiyya ta kai matakin da wai dalibai gani suke wai su ji wa'azin malamin ba su musu kara ka daina ji mana wai ka ji ka zauna ka daina ji mana malamin suna karantarwa kar ka ji mana ka zauna ka ga me za ka mutu tun a duniya ba sai ka zama jaki da kare ba masu karantar da mu addini alfarma suke mana ba wai mu muke musu ba a su suke mana alfarma kuma mu mun yi ikirari wanda suka dora mana dan ba a allonmu har zuwa yau sun mana alfarma kuma har yanzu suna bin mu bashi har a yau suna bin mu bashi ko ba za mu iya biyan su bashin ba har mu koma ga Allah inda kawai an bar mu da malaman fizik da chemistry ne yanzu da me muke cikin zona arma zai zura din bakiya nan wurin ne ai ba za ka gaji da wannan siffar ba da ga mun mai dan boko rabon ka da sallar jami'i shekara 17 kawai ya zauna jirgin tv ya kalli CNN ya koma BBC World ya koma kaza da kaza duk inda kai magana sai ce ai lokacin da muka je San Francisco kaza ya faru to abin ba shine abin da yake da fatance ba yayi ta baka kwatin Western philosopher yana ga maka kana jin ai yana maka kwatin kuma ba zai shafi sai sallah ba in kai magana ce wallahi ni haka Allah yake ba na iya sallar jami'i wai haka Allah yake kuma wai ya yi kawai yadda yake wa Allah ya haka wai shi ba ya sallar jami'i wai kariyar ba shi ma Allah sai an matsa jama'a masu koya mana addini alfarma suka mana ai irin wannan zafin kai da wani yake jin wai ya ji wa'azima ya yi wa malamai kara jena zuwa manzon Allah ai mutane sun masa haka su suna ga wai dan sun musulunta wai sun ce maki manzon Allah ne a'a
قالت الأعراب آمنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
جزاكم الله خيرا سجد رب الحجرات آية تقوم شابقين Allah ya ce wa annabi ya munnuna alayka an aslamu har suna maka wai sun maka alfarma sun musulun da suke gaya maka annabi mun karbi addinin ka addinin ba na Allah bane addinin da Allah ne suna maka menene wai sun maka alfarma sun musulun da Allah yake ba haka bane ya munnuna alayka an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum kar ku yadda kuke kun mun alfarma sun musulun da balillahu yamunnu alaykum an hadakum bil iman Allah ne muku alfarma da ya musulun tajjaku ya muminan tajjaku inda da gaske kuka yi musulunci to ku aka yi alfarma ba ku kai wa annabi alfarma ba inda da gaske duk wanda yake ga wai yanzu ya musulun tayi wa annabi alfarma ko wani malami alfarma dama addini na ƙarya ne yasa in kun tamsa ni kira mu mun amince malaman da suka koya mana sun mana alfarma kai ma dole ka amince mu mai koya maka alfarma yake in ba kai da bato tashi ka bar wajen da yake koya maka ka gaita zaka kare in ba malamai da yanzu kafare zaka zama mutane sun rena masu addini wai kana ga duk a society ba wanda kare na sai mai addinin da ya hata ta Qur'ani baban ka ko izure ba yi ya san zamani baban ka yana zaune a kauye ba abin da ya sani yana da dabi'u na kware da cidan ka ina yake da shi wanda a ko menene ya ci baban ka amma kai kake magana a kansa to Allah ya shiri baban nan ka Allah ya shiri dukkan magabatan mu ai wannan ita ce kato barar masu koya mana addini alfarma suka mana kuma mu mun amince duk wanda ya koya mana addini wallahi ya mana alfarma kuma ai ko annabi alfarma aka mana qur'ani alfarma aka mana sahabban da suka yi fadda addini alfarma suka mana shehu usman dan godiya da makarantar alfarma ne mana duka mu a wurin mu alfarma ne inda wanda ya baka kudi a duniya alfarma ne sai zai wanda ya koya maka ayoyin Allah ka ce ba alfarma ya maka ba Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi Allah ya tabbace su Allah ya kare su daga sharrin shaytan daidai din su Allah ya karba kurakuran su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya kara wa zuriyar su albarka Allah ya kara wa ilimin su albarka duk masu karantar da addini fi sabilillahi na gaskiya a duniya sun shiga cikin wannan addu'a don haka laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan kaga ya aiko na biyu shine ya turo musu da manzo ba manzo kadai bai ce min an fusu him daga kawunan su yanzu don Allah Allah yana da ikon ya aiko kowa kaddara annabin da aka turo ba mutum bane a ce wani annabi wata halitta Allah ya turo ya za a kare rigima ne ko a ce annabin a cikin aljanu Allah yana bada ba ka ganin sa baya ganin sa ya za a kare yadda Allah ya karrama banu Adam iya da ikon ya karrama wata dabba kaddar annabi a cikin dabbobi aka turo masa ya za ka yi amma Allah sai turo annabi kansa ina mutum hannayensa biyu kafa biyu ido biyu hanci biyu kunne biyu yana tsirar da gashi a kansa yana tafiya yadda dan adam ke tafiya shine min anfusikum bambancin mu da shi shine yace innama ana bashar mithlukum yuha ilayya sai ce me انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه اتى سوره الكافرات ايات 110 kaga bambancin mu da shine shi ana masa wahayi mu ɗan adam ne ga magari shi kuma annabi ne manzo don haka darajar sa ta fi ta mu fintin kau halitta ce iri daya amma a daraja har ga Allah kamar yadda Bahaushe yake wata miyar sai a makwabta wata kuma ta fi karfin makwabta dan sahabbai su ne makwabtansa mu tsakaninmu da shi yau shekara 1400 amma min anfusikum yace rasulan min anfusihim daga kawunan mu mutun ne irin mu amma yafi mu daraja shi yasa wata aya Allah yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum kaga ai iyalin mu wata yace min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma cikin suratul rum ayat 21 muhammad shaykh kaduba yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga cikinku Allah ya mata anan sai yace min anfusikum wannan yake bayyana maka fiyayyen halitta yana da mahaifiya da mahaifi yake kare tabbatar da min anfusihim ne na uku yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyi biyu akwai ayoyi kauniya akwai ayoyi shar'iyya ayoyi shar'iyya Qur'ani ya shiga kauniya kuma yana nuna musu abubuwa da dama da ke faruwa gare shi wanda ke bayyana mu'jizar annabi yana kuma bayyana musu kaza kamar in shikakul qamar ai yana daga ciki minbarinsa da yake khutba akai na ice ran da ya bar minbarin aka masa wani na musamman da ya hau sai minbarin ya fashe da kuka amma yau limamin ka dan ya bar minbari an yi sabo wani kuka zai wa ma zai je na kuka ba ice bane kawai in ya karya zai a kura wuta da shi a dafa tuwo ba shike nan ba amma sai ya halitta da ya bar minbarin kuka yake yi Abu Dharr Allah ya kara maka da ce muna cin abinci da fiyayyen halitta akwai ran da ya daga loma sai muka ji cewa subhanallah 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 la ilaha illallah kage akwai wadannan ayoyi ne na mu'jizat saboda cikin ayoyi banda Qur'ani akwai mu'jizobi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam kuma daga cikin mu'jizar su shine Qur'ani shine yace kuma bayan nan wayuzakihim shine da wayuzakihim yana tsarkake tsarkakewa biyu akwai tsarkakewa hissan wa ma'anan wato yana tsarkake mu physically inda ya koya mana wanka da alwala da makamantan su wankan ma na ibada kala kala akwai wankan sarki a wajen mata wankan sarkin ma kusan kala guda uku ne akwai wankan juma akwai alwala akwai kuma tsarkakewa da yake spiritually iya nisantar da mu daga sakon Allah nisantar da mu daga shirka nisantar da mu da dukkan wani ma'asiya da Allah bai yarda da shi ba shine wayuzakihim sannan na hudu wayuallimuhumul kitaba ko ince na biyar ko wayuallimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su Qur'ani da kuma hikima shine alkitaba na biyar alhikima na shida yana koya mana Qur'ani kuma yana koya mana sunna ta sa in an ce alkitab yazo bil ma'rifa kuma aka kira an saukar wa annabi kai tsaye wannan iya nufin cewa littafin da Allah ya bashi ne in Musa ne iya nufin at-taura in Isa ne iya nufin injila in Dawud ne yana nufin zabura alayhi musallatu wassalam idan annabin mu ne iya nufin alqur'ani kamar da yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayatan farqu a cikin kahfi kaga anan alkitaba iya nufin qur'ani ne kalman alkitab bil ma'rifa yana bayyana cewa kuma dukkan wani in wani annabi ne aka kira alkitab aka yi furuto duk littafin da Allah ya bashi ya riga ya shiga ciki kalmar alkitab ala wadani alfi'al ne alfi'al kuma wazanin alfi'al a wurin malamai na sarraf yana zama wazanin alfi'al ay al-maf'ul ne don haka alkitabun nan zai zama al-maktub ne maf'ul don haka wazanin maktub kuma ya zama ismul maf'ul ne so da haka me yasa aka kira alkitab da al-maktub saboda shi littafi rubuta shi ake yi to aka rubuta ya zama rubutun shine fi'ili mai rubutun shine fa'ili abinda aka rubuta ya zama shine maf'ulun biki don haka kitabu ya zama maktubun mafhum tayyib Allah ya bashi alkitab a cikin dukkan mu'jizoni na fiyayyen halitta qur'ani shine mu'jiza ta farko kamar da malamai suka yi bayani wal hikima kiran hikima a wannan wurin kuma iya nufin sunna ingantacciya ta annabin da Allah ya turo shine ake nufi da alhikima a duk inda Allah ya kira alkitab yace alhikima inda ya hada su wuri daya kuma yace ga annabi mu aka bayar malamai na Qur'ani tun daga sahabbai irin su Ibn Abbas Ibn Mas'ud radiyallahu anhu da wanda suka rubuta tafsirai irin Imam al-Bazwi ma'alim at-tanzil irin Abu Abdullah Muhammad bin irin Imam al-Qurtubi Muhammad bin Abdullah al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi cikin al-Jami' al-Akam al-Qur'an haka ko irin su Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankidi cikin Abwaabul Bayan fi Idhah al-Qur'an bil-Qur'an Imam al-Suyuti rahimahullah cikin Abdul Masih fi Tafsir bil-Ma'thur da makamantar su dukkan sun yi tarayya kan kiran al-Kitab wal-Hikmah hikimar a magana mafi inganci na komawa ne zuwa ga karantarwar wannan annabi da Allah ta'ala ya tura me dalili don sunna na taimaka mana wajen fahimtar Qur'ani akwai ibadu da dama da har ga Allah sai dai ayi Qur'ani hawan kawara amma ba a fahimta sai an gwama da yadda fiyayyen halitta ya aikata ko ya karantar aka aikata kuma ba a fahimtar wannan sai an duba yaya rayuwarsa da kifance in an duba rayuwarsa kuma to ne ya zama sunna sako hadisansa shi yasa ba a fahimtar Qur'ani kadai sai an hada da sunna shi yasa Allah ta'ala yake sakaro manzansa az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi aya ta karshe da aran mai karanta a jiya cikin suratul nahl aya ta 44 kaga da ya kira az-zikr shine al-qur'ani sai yace don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu ashe saukar da qur'ani daban bayanin sa daban idan babu bayani fiyayyen halitta ya karantar da qur'ani ai da sai a je ko qur'ani daga sama kowa ya tabbata kofi ta ba inde abun da ya aikata ba hujja bane maganganunsa ba hujja bane to me zai hana qur'anin kawai a turo shi kawai a bada shi a tafi amma yi shekara 23 13 a makka 10 a madina yana karantar da qur'ani sahabbai su ce masa menene matsayinka za yasalunaka anil ahilla yasalunaka ma za yunfiqun yasalunaka anil mahir yasalunaka da shahadul arab duka waɗannan suna ta zuwa ne sai Allah yana bada amsa yana bada amsa yana bada amsa kuma yana bayani inda aiko shi babu hikima ayyukansa da maganganunsa ba sako bane da ai qur'anin za a miko shi ne rana daya amma ba da shi kawai jumlatan wahida kamar yadda sauran al-kutubus samawiyya suka sauka amma sai aka dauki shekara 23 ana saukar da shi kuma duk inda Allah ya saukar da al-kitab ya kira al-hikima aure hikima ta zo a qur'ani sau 20 akalla sau 17 bil ma'arifa a cikin wannan a wuri daya an hada da littafi da ake nufi qur'ani ne akalla ba zai gaza wurare guda 6 ba a qur'ani wanda an kira al-kitab ya nufin qur'ani al-hikima da nufin sunna ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma babu laifi ka nemo mana abin da ya sauka a qur'ani ko ma dukkanin su guda 6 inda zaka yi taimako amma ka faro daga can sama ko
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
وإن لكم بقرة آية تدريد أشرين ترى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا هنا قوية من القرآن دخلنا كمينا تركتهم نيمو تبيو غارم
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
بقرة آية ثلاثة محل الشاهد واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم
من الكتاب والحكمة أشياء فقد القرآن والسنة سيشي يئذكم به ينامك أبيد والنه دسوق لأيوه ما ميسا يشي به sabo da ba a raba Qur'ani da Sunna kamar yadda ba a raba Allah da annabinsa bar wannan wurin koma suratu Tauba qul abillahi wa ayatihi
qul abillahi wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولو
in haka ne barin mame da kai baya kadan ya halifuna billahi lakum biyuhu
yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu
yahlifuna billahi lakum liyurdukum
yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdukum in kanu mu'minin
kadan jarin fashi na sakan 15 kadan muhammad shakin ka koma tauba aya ta 62 Allah yace suna muku rantsuwa ya halifuna billahi lakum biyurdukum suna muku rantsuwa da wa da Allah dan su yadda da ku munafikai sai yace Allahu nawa daya wa rasuluhu nawa sai yace ahaqqu ayyurdukum yace ayyurdukum wannan ke bayyana baka raba sabon Allah da sabon annabin sa idan ka kalli sabon Allah din kake ka haji annabin sai ya aka kasan sabon Allah din kawana hanya ka san sabon Allah din kake na annabi ai babu wanda ya san Qur'anin sai ta hanyar annabi to azan ba kuma wadannan alkitabu wal hikma da
walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudillun wa ma yudillun illa وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
لكن نساء الآية تقوم قليلا بوم جاوبتي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يا سوكر مكة القرآن تصنى منذ أقول أنا قد أقول أمون
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
وانا تكن سورة الأحزاب آية 34 الله يتوب ما تنفي ينهلتا واذكر ما يتلى في بيوتكن من واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله شيني القرآن سيسي والحكمة رسولنا نوتا منوى أوكي سيجمع أكو بسم الله بعد أموات
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
kan koma bakara akwai dai da kabari
kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكروني آية تدريد حمسند لي أبقرة
So waɗannan kaga duk inda Allah ya kira a hikima a magana mafi inganci karantarwa ne da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya turo shi gare mu ya ce wa ma yanzifu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yanzifu in huwa illa wahyu yuha duk abin da ke yadda sai wala wahayi aka masa kamar da yake najmi aya ta 3 da ta 4 a cikin hadisi ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ni dinnan an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani ba kuma qur'ani ba to ina wannan ilimi yake wannan hadisi ne a cikin Abu Dawud hadisi na 4604 an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani saboda me saboda ita ma sunna wahayi ne Allah ta'ala ya bashi a matsayin wahayi ne mafhum tayyib shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi karami a ido amma mai fa'ida matuka da gaske shine manzilatus sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna an habil qur'an wato matsayin sunna a musulunci da bayani akan cewa ba a iya rike qur'ani kare a wadata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole sai an duba me ya karanta duk abin da ya karanta da inganta wajibi ai aiki da shi mafhum tayyib don haka wa in kanu ko da yake ya kasance min qablu gabanin zuwansa kalmar min harfin jarri ne amma me yasa aka ce min qablu saboda kalma ce mabniya kalmar qablu ba a sa masa kisra sai a ce min harfin jarri amma qablu kuma fa mabniya ce don haka za a bata nan amma inda an samu idafa fa to zai dauki kisra ita mabniya in ta zo da zata zama min qablihim kamar da yazo a qur'ani min qablihim to anan sai dauki kisra kamar min haythu babu shi ma haythu kalma ce mabniya don haka wa in kanu sun kasance min qablu gabanin zuwan salafi suna cikin dalalin bata mubin bata wacce take bayyananniya babu gabanto a duniya a cikin bata ake gabanin fiyayyen halitta yanzu na
awalam ma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum an هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير
أولما أصابتكم مصيبة كتن ألوك أن مصيبة تتعميك قد أصبتم مثليها قبل من إتا ننكن تجوتا فارغ ريف أبايا وأن مصيبة kultum kuka ce anna hadha ta ina wannan ya faru Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum daga gare ku dai ba daga wurin Allah bane ku kuka jawo wa kanku jaraba inna allaha lalle Allah ala kulli shay'in akan komai da komai kadirun mai iko ne babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai da me bai da iko akan sa ko me ka sani Allah yana da iko wannan aya ta sauka ne akan abin da ya faru a filin Uhud na jarraba da sahabbai suka samu sarfa ciki lamma din da asali sharfiyya ne asabatkum shine fi'lu sharfi kadi asabtum mithlaiha shine jawabu sharfi so da kan lamma din sharfiyya ce mafhum shine sharadin abin da ya same ku na musiba dalilin abin da kuka jawo wa kanku ne wanda a baya ninkin sa juya faru Allah ta'ala yace asabatkum musibatun musibar da ta fare ku a Uhudu shine an samu sahabbai akalla guda 70 sun yi shahada a cikin mutum 700 da yan kai da suka je yaki kaga akalla zaka ce an samu wani percentage kamar 10% na adadin su suka yi shahada sai suka ce Allah ya ce kadi hakika asabtum mithlaiha dubul din wannan ya faru a baya magana mafi inganci shine a yakin Badar sahabbai 70 suka yi shahada saba'in kuma aka kama su a matsayin konsulonin yaki in ka tara ya zama nawa 140 amma me yasa aka ce kursunan yaki shi ma ya shiga cikin malamai suka ce wani lokaci wulaƙanci da kursunan yaki yake gani gara ma ya shahada ba kama shi ba saboda shiga hannun abokin gaba wani bauta zai ya gama kuma a kashe shi wani sai da shi za a yi shi za ka iya ga abilin da ga kodanda in ma za a kama sai ga mutun ya halakar da kansa dan kada a kama shi me dalili kaga abun da ya sa mutun ya zafi shi ya ba duniyar da a kama shi ai abun da ya koro abu ya shiga wuta ya wuta zafi shi yasa a badar kan ma 70 ne amma sai aka hada da wanda aka kama 70 sai aka ce mislaiha ninkin abin da ya faru a kudu ya faru amma kuma a badar kan ma su suka yi nasara qul anna hadha fa idha wa ya faru qul yace huwa min indi anfusikum daga kawunan ku ne don an ce ku zauna akan dutse karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair kada ku sauka wasu daga cikin ku kadan suka sa aka sauko wannan shi ya jawo muku shi yasa a duk inda aka samu jarrabawa to dan adam gabannin ya zargi wani ya fara yi wa kansa hisabi saboda hannayen mu suna gayyato mana bala'i da yawa
wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ wannan zai zama cikin suratul shura go aya ta 30 zai zama cikin suratul shura kenan haka dai aya ta 30 ai wajen walau basallahu rizqi go walau basallahu rizqi wajen haka dai aya ta 30 zai zama haka na'am haka Allah ta lajinta wa ma asabakum min musibatin abinda ya faru gare ku na musiba ku kiyaye fadi ma kasabat aydikum annuku ne jawo ku wa yafu an kasirin don ma Allah ya muku afuwa da yawa ba kama ku ba abinda ke faruwa ku kai da sai a dan muku dan 1% 99% sai a bashi inda ada kama mutane da abinda suke yi da yanzu a duniyar ma mun kare amma Allah ta'ala yace wa yafu an kasirin yana afuwa akan dewa shi yasa duk abin da ke faruwa a Najeriya da arewa yana da kyau mu yi nasiha a gyara shuwa gabanin su ji tsoron Allah su gyara malamai su ji tsoron Allah su gyara ƴan kasuwa su tsoron Allah su gyara sarakuna su tsoron Allah su gyara amma uwa uba kowa a cikin mu ya gyara alaƙar sa da Allah shine na farko mu ma mu gyara da Allah da abubuwan da ke faruwa arewa da muka sani shekara 40 35 30 muna iya kwana a kofar gida a kauyukan mu saboda tsabar aminci amma yau wa yake tunani a garuruwan ya kwana waje an daina wannan tunani ina amincin ya tafi dan a cikin arewa a ce mata akan layi tayi juna biyu in abu ya faru gari gari yake ji wani gari tsakanin karshe kilometer 500 ai talabari yau babu shi ina tuna lokacin da aka fara cewa wai an yi garkuwa da mutane a kudu maso arewa gabar da kasar nan kanmu ya yi ta bugawa mun gagaraga da mai garkuwa da mutum wai kidnapping a arewa musamman a nasarar yau abinda ke faruwa a arewa kawai maso yamma Allah ne kadai ya sani abinda ma ba a rikotin ya fi wanda ake rikotin yawa wallahi da aka fara fassara kidnapping da Hausa garkuwa da mutane mun daɗe mun gagaraga da mai abu akai ta mana bayani wai za a kama mutum ne sai a ji a koye sai a nemi telefon namba ko a dauko wasiƙa sai a kawo gidansu a ajiye sai a ce to su kawo kuɗi su ajiye waje kaza in sun ajiye sai a je a ɗauki kuɗin daga baya tukunna sai a zo a sake shi muka yi ta mamaki to yau kowa daina mamaki jiya muke magana mahaddacin Qur'ani izu 60 yana MBBS san sace shi akwai gayyato kushin Allah da ya kai wannan mahaifinsu an zace shi akan me kuma akan tafiyar Qur'ani suke yi akan tafiyar Qur'ani aka yi kuma wanda suka yi in ba a yi sa'a ba wani a cikin su a ranar ya ce la ilaha illallah bala'in da muke ciki mu yi wa kanmu wa'azi iyaye sun daina kula da tarbiyya ba girmama na gaba babu rukun amana yayi karanci yau mun bi iyayenmu da kakanninmu ilimi amma sun fi mu bin Allah ba sa cin amana suna sadar da zumunci suna da gaskiya suna da tausayi suna da rikon amana yau ba haka muke ba don haka abin da ya faru Allah ya ce mu rika duba hannuwanmu kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin ko da cikin suratul nisa aya ta 79 kenan Allah ya ce abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne mai muni daga kanka ne mu duba ayyukanmu kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canja wani situation da muke sai mun canja cikin ra'ayi bangaren aya na 11. Wadannan dukkan misalai ne wajibi ne a yi wa shugabanni nasiha a gaya musu gaskiya su gyara, amma mu ma talakawa mu tabbatar da alaka tsakanin mu da Allah tana da kyau. Don haka ne in su ba su gyara ba, talaka bai gyara ba, don Allah akwai jarrabawa da ya wuce mutum ya rayu a Najeriya a talaka har baka hannu kwariya ku bai je na kira shiga wuta. Kamar ku a duniya ne ka faɗo daga bishiyar bibino ka wuce rijiya. Kawai ka wuce cikin rijiya kai tsaye, haba jama'a to da wanne aka yi? Ka fito daga bishiyar dibino kuma ka yi ta zarge rijiya. Babu duniya babu lafiya, ai ya wuce 2-0, ai walk over aka baka ma gaba ɗaya kai ka. Haba a ga fannin mutum ya rayu a cikin kunci kuma ya je shiga wuta? Ko ba ka shiga ba zai gyara ba, kai ka gyara ga Allah. In ya so ba in ka je lafiyar ya yi laifi, in ma ya je wutan ka riƙa kallo kana dariya malana la nara rijalan kunna la udduhum, akalla kana leka wutar haka a talabijin sannan aljanna kana gani kace ga wani can, in ma wannan zaka yi kai ka more mu mun ce muka shiga aljanna ne ko kibi mu ta ba zan gani ba, ba ruwa na da ita a rama kai zaka kalla. Okay, kai ma cikin mu dai go mu muna da yancin din a aljanna ko an kunna kibi mu da mu ba za mu kalla ba tunda ba a ce dole bane. Wallahi na hakura abinda manzon Allah ke sallah aka bijiro masa wauta gaban sa yayi riba har ta fumba yi saboda yana firgice kuma ya san ba zai shiga cikin ta ba, kuma ni in je ina kallon ta in Allah ya raba maka ta bakin mu alaikum inna Allah ala kulli shay'in qadir, akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne, inda ga dama zai iya ba su nasara, amma kuma sai yayi me sai ya jarrabe su dan ya dauki wasai abu sa a cikin su a matsayin shahidai ko.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ تعرفها لهم.
magana ta Qur'ani wannan cikin suratul kitab, amma dai a mushaf daga bamu an fike da suratul muhammad daga aya ta nawa, daga aya ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 in ma ka gada ma ta 8 har ka matsa gaba har ka kana suka suna da alaka da juna, shine inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah ya jarraba ne kuma dan ya karbi wasu a matsayin shahidai, wanda yake filin dala ya karbi irin wannan kuskura na sauka da shiga ne ba su mai da su a wurin insha Allah ta'ala, tunda ba sa dan gari ban yi ba tarawa zai insha Allah wannan shahadar ta kankara kurakuran sa. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى